الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى مدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi da ya dace da 5 ga watan Zulqa'ida a wannan shekara ta 1400 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 21 ga watan 2 shekara ta 1399 dan ci gaba da karatun littafin Kitabu Tauhid. Wannan kuma shine darasi darasi na 30 darasi na 25 Allah ya baka zuwa darasi na 30 kuma idan ba manta ba, abu na karshe ko babu na karshe da muka karanta shine babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yau kuma za mu tashi farkon babin da yake cewa babu qawli Allah ta'ala, afa aminu makra Allah, haka ne ko? Fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala, afa aminu makra Allah, sun amincewa makarin Allah ne? Fala ya amanu makarin Allah, babu wanda zai aminta ya amince da makarin Allah ta'ala, illa alqawmul khasirun, sai mutanen da suke hasararru da babbu. Allah ya tsare mu da cikakken wannan aya. Ba ka iya fahimtar ta sai ka hada da ayoyi guda biyu da suke kafinta. Allah ya ce afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna بياتا وهم نادمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
تعالى نازل جن وأن سمت عليه جسك أمنت لمكر أمنجلي أبو النبي سوك شغالا سبو دابن بك سابقا سكي نمي إما بجن داتن رايوا بيلوال أرضكي دعبك الدوكيا بجن ما ساقا الله أمه سوكنا دسوا sai suka dauka cewa kamar ma Allah ya manta da su, sai suka dauka cewa azaba ba za ta taba zo musu ba, sai suka tsara sanjar cewa suka tsara nutsawa da kutsawa cikin zulmi, sai da har ba su jin tsoron watan wata rana za a gane ransu, ko watan wata rana ma za a iya kama su. Inna Allah ta afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'athuna bayatan wa hum na'imun, sai waɗanda ke zaune cikin garuruka da alƙaryu da Allah ya ba su ni'ima da jin daɗin rayuwa, shin sun amince ne cewa azabar mu ba za ta iya zo musu ba, bayatan a cikin dare wa hunna imun alhali suna barci, suna ganin Allah ba zai iya kama su da azaba ba lokacin da suke cikin barci? Ai lallai kwanciyar hankali ita ce ke sa a barci. Da a ce akwai jin tsoro za a iya barci? Duk wanda ke cikin jin tsoro da barazana da damuwa ba zai iya barci ba. Duk wanda ke ga ya yi barci har da mun tare su, akwai wani ɓangare na kwanciyar hankali ke sani. Daga wata siffa ce ta nuna cewa sun aminta da makarin Ubangiji. Aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'athuna dhuhan wa hum yal'abun, ko ma abuta alqariyu sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo musu ba dhuhan da hansi wa hum yal'abun alhali suna cikin dandalin su suna wasanni. Lalle abin da yasa har kaga hansi yayi mutum ya shagala da wasanni, bai tafi noma ba, bai tafi kwanago ba, wannan ya nuna kuyar wankan su da kuri abin da yake bukata a ranar lokaci na shakatawa da wasanni. Yace Allah ce afa aminu makar Allah, in sun amince wa makar Ubangiji ne, wala ya amanu makar Allah illa al-qawmul khasirun, ba wanda zai amince wa makar Ubangiji sai mutanen da suke hasararru ko mutanen da suke yaba. Abin nufi waɗannan mutane da Allah ya yalwanta su da ni'ima kala kala har sun samu kansu cikin halin da ba sa jin tsoron zuwan azaba ko da zafi ko da dare, ba sa jin tsoron zuwan azaba wato lokacin nan. Kwata kwata suna ganin ba za a kama su da azaba ba saboda kutsawa cikin zunubi irin nasu da shagala da gafalar zuci. Wannan babu abin da yake nuna mana ko abin da zai koyar da mu shine cewa duk yadda bawa yake da matsayi a wurin Allah, to lallai ne a samu yana jin tsoron Allah. Siffa ta bawa na gari shine a ga yana jin tsoron azabar Ubangiji, yana jin tsoron hukumar Ubangiji. Ya kamar bawa yake ai yanzu ina da'a, kasancewar kana aikin da'a ba shi ke nuna ta amince ba, don ba ka da tabbas cewa me zai faru gobe ko jibi. Yato da dama mutum zai waye gari mummuni kafin yamma ta kai ya kauce wata farki mustaqim, ya kauce wata farki. Yato da dama mutum zai kai yammaci yana mummuni da kake yin aikin da'a kafin da ya waye kuma sai ya zo ya zama dinki rashin tabbas dinka dangane da cewa shaytan ba zai yi cin nasara a kanka ba ba ka da wannan tabbaci da kike sa sai ka samu kanka cikin halin mai tsanta ko kai aikin ibada ko kana aikin da kana jin tsoron kada gobe yi abin da zai lalata kana jin tsoron kar in zo in yi mummunar cikawa dan ba farkon ba karshe kana jin tsoron yi aikin da'ar ma da na ai ba da tabbaci an karba ko ba karba ba duk wanda kaji ya ce ai ni alhamdulillah da kiyamun laili da tahajjudi da sai da miskini ai ko yanzu da mutum na saba to sai dan ya gama duk ka amince da makarin ubangiji wanda wannan sifar take kan kun bayyana da kyau a sai jin tsoron ubangiji ya zama ya kenan ya zama tilas ya zama dole wajibi kullun ibadar ka zaka gina ta akan ababe guda biyu jin tsoro da kuma kyakkyawan fata ta ran rama jin tsoron hukuma wadannan ababe guda biyu haka suke kan koyin kibawa ya kuma jin tsoro shine ne zaka gina sako dan ka guje miki jawo ta ran rama shine ke sa ka rinde ayyukan ka dan ka dace da gidan Allah to dole wannan kuma ana yin ibada ne domin wannan ababen guda biyu da a soke wuta a samu dancewa da ina gidan aljanna shine abin da Allah ke kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur lalle kowace rai za ta san ni mutu kuma za a cika muku sakamakon ayyukan ku a gobe kiyama da ga faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka ne ya santar da shi ga barin wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna menene sakamakon faqad faz kika ya rabu kenan duk wanda ba a nesantar da shi daga wuta ba ba a fitar da shi aljanna ba to shi kuma ya rabu da kenan duk da ka duka kira a cikin ayata kun fahimta da kyau kar ku rudu da badan wadan su zo baye da shi ta su suna bauta Allah ba dan aljanna ba ba kuma da jin tsoron wuta ba su ba sa jin tsoron wuta ko ba sa bukatar aljanna su suna bauta Allah dan shi Allah shine Allah dan mutum to tabarkin nan da kuka bi kun saba ma tabarkin annabawa da domin annabawan Allah gaba ɗayan su suna jin tsoron azaba kuma suna kwaɗayin rahama ga misali a cikin alqur'ani mai girma ubangiji ya kawo kisan annabi zakariya da ɗansa yahya da matarsa wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa atlahna lahu zawja matatihi innahum duka guda uku da annabi zakariya da ɗansa yahya da matarsa innahum kanu yusari'una fil khairat ukun nan gaba ɗayan su sun kasance suna rigegeniya wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahaba kuma suna bautata mana suna kiran mu raghaban dan ku dai aljannar mu wa rahaba bin ku dan mu jinon jinna ta bakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da hadisi ta bakin cikin bukhari hadisi ta bakin cikin bukhari ko wanda dare idan yazo kan tiyana daga cikin zikirin da Annabi yake cewa Allahumma kini azabaka yawma tab'atul ibad Allahumma kini azabaka yawma tab'atul ibad ya Allah ka tsamar da ni azabar ranar da zaka ci bayan ka ya Annabi nan tsoron mutaki yana kuma kudin aljanna har ya sunnanta mana idan an kira yi sallah mu mai da abin da kiran sallah ke fada wajen hayya ala salat da hayya ala salat ta kai shi ne zamu ce la hawla la quwwata illa billah dan mai kiran sallah ya kare sai mu yi ma mu kare da shi sai mu yi suwa annabi salati muna gama salati abu na gaba sai mu rokawa annabi wasila mu ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wasila kuma sai annabi fassara mana cikin hadisin muslim cewa wani gida ne cikin aljanna wanda Allah ya sanar da dan wani bawa guda daya annabi ce fa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa a sai da nena fadaye ni aljanna sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah ya sanar da mana yace bayi ne gire da kun ji aikin ne daga cikin su akwai wanda yake rabbana atina fid dunya duniya kawai take da ya Allah in tana sai ya Allah ina bukatar kaza ya Allah kun gila ta fito ya Allah in dace da kaza duniya kawai take da kama da nan wa ma lahu fil akhirati min khalaq ala hada ba da ban gobe wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana me da san aya wa qina adhaban nar wannan shine sifar bayin Allah gaba daya to kawai sai wani sufi yazo yazo ce ai ba a bauta Allah dan jin tsoron rahama ai dan jin dan fadin rahama ko dan jin tsoron mutunci sai ce to zai dan Allah ya rufe wuta ya rufe aljanna sai da kake kana abinda ake bukata ga bawa shine yin ibada sa akan fadaituwa da rahamar Ubangiji da kuma jin tsoron hukubarsa. Idan mutum ya zo ce zai bauta ma Allah ba dan jin tsoron hukubarsa ba, ba dan fadayin rahamarsa ba, ya kauce wa tafarkin annabawa, ya kauce wa tafarkin dukkan waɗansu bayin Allah na duniya. Har za ka ji masu irin wannan tunani suna cewa to ka ce kana bauta dan aljanna, kana bauta dan guje ma wuta. Yanzu idan Allah ya roshe wutar, ya roshe aljannar, ya roshe babu shi, na su yi bada gobe na su. Kaga wannan tunani ne, dalili ne na hankali ba dalili na shari'a. A nan gudun sai ka ce da shi yanzu da muke magana ne da kai akwai aljanna, maganan da muke ni da kai akwai wuta, saboda Qur'ani ya labarta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun labarta mana. Abin da ya tabbatar da wuta a cikin aljanna, a akwai wuta yanzu din da muke magana. Fadin Allah ta'ala, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati yuquduha an-nas wal hijara u'iddat lil-kafirin. Ake magana game da waɗanda aka kalubalance su kawo kwatan kwatan Qur'ani. Allah ce in ku kasa yanzu to a nan gaba ma ba za ku yi. Dan haka ku tsorata wuta wadda makamashinta su ne mutane da kuma duwatsu. U'iddat lil-kafirin, an riga an tattale ta domin kafir. Maganar ta cewa an tattale ta, an tanade ta, an yi tunanin da an gama. Maganar cewa akwai aljanna a yanzu haka da muke magana. Fadin Allah ta'ala cikin surah Al-Imran, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil-muttaqin. Ni gaggawa wajen neman gafara ta musamman daga wurin Ubangiji, wajen neman rahama, wajen neman aljanna wadda fadin ta shine fadin sammai da kasa. Ai riga an tanade ta lil muttaqin, da mun masu takawa zuwa ne masu takawa alladhina yunfiquna fi sabri wa dharra wa yakhudhuna min al-ghayb wa la yaqina anna wallahu yuhibbu al-muhsinin. Zuwa ta dukarike ne yanzu a to yanzu da muke magana ne kai tabbas akwai wuta, akwai aljanna, kamar yadda ayoyin Qur'ani suke nuna da su, kamar yadda kuma hadisi da dama na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari da Muslim sauran da sauransu. Da haka sai mu jiro akan hukuncin yanzu akwai. Mu kwadaita aljannan tun da akwai ta, yadda muke kwadaita ruwa kullum da zamu. Da ƴan ma'aikatar kula da ruwan sannan zo su yanke ruwan gidanka, za ka damu saboda kana kwadayin ruwa don rayuwa. Da gidanka gobara za ta kama, za ka fita a guje idan kana jin tsoron kanka kone. To yadda kake kwadaituwa da ruwan da za ka sha a duka makogin da kake, kana kwadaituwa wajen shiga aljanna sama da wannan. Yadda kake jin tsoron gobara ta kama mota ka, kana ciki ko gidanka kana ciki, inda zai kama din za ka fita a guje don guje, to haka kake son ka guje wa wutar lahira sama da wannan. Dan saboda yanzu akwai ta, yanzu ba mu da wani hukunci na babu, sai mu jira akan hukuncin akwai. Mu so aljanna, mu tsorata ne wuta. Amma maganar cewa idan an rufe ta yaya ne? Maganar cewa inda za a rasar da wuta da a rasar da aljanna, yaya zan yi? Zan yi ibada ko ba zan yi ba? Maganar cewa da ba ta taso ba. In har kana son ansa wannan jawabi, sai ka bari sai ranar da ba wuta babu aljanna, sai ka zo ka tambaye ni sai in faɗa. Dukkan bid'a da yawan wannan tanzar abin da za ta ce, yanzu akwai wuta akwai aljanna. Ta yi ta fi iyaye, kuma da Qur'an da yake yi. To ka bari sai in babu sai ka tambaye ni, to dan me zan yi ibada, sai in faɗa ma a lokacin da babu. Amma yanzu akwai, sai mu tafi aka. Idan ka kaddara abin da babu, ko mu sai yin faruwa ne, dan Allah da ba da labarin faruwa. Ina fatan kun fahimci da kyau. To a take dai abin da ake bukata ga bawa ya kasance yana jin tsoron azabar Ubangiji, yana kwadaituwa wajen rahamarsa. A fa aminu makar Allah, sai sun amince wa makarin Ubangiji ne. Abin da ake kira da al-makru a larabci, wato shine dabara. Abin da ake nufi da makru shine wato cutar da wani ta hanyar da bai sani ba, saboda ka san shi dabara, ta bo ta hanya ta isar da cuta zuwa gare shi ba tare da ya farga ba, shine makru. To Ubangiji ta'ala na damtar da mutum cikin azaba, wato yana kawo mutum da azaba ba tare da tsammani ba, kamar yadda ya bada bayani a cikin ayoyin biyu. Shin sun aminta ne cewa azabar Ubangiji ba za ta iya zo musu ba cikin gidan suna bacci? Shin sun aminta ne cewa azabar Ubangiji ba za ta iya zo musu ba da hantsi lokacin da suke wani gidan suna kasawa? Shin sun aminta wa dabarar Ubangiji? Suna ganin Allah ba zai, ma'ana idan kana sako sai Allah ya barka cikin kwanciyar rai da walwala da jin daɗi da habakan arziki. Da kuma da hudu da Allah yana masa dabara ne. Amma ni ta tsira baka sani ba, baka tsira ba, domin lokacin da zai danke ka lokacin da baka tsammani. Da haka ke fazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني لما تقل يتونى تعقود أتعقوب أن أنا صلى الله عليه وسلم يسألون الله تعالى لا بيسمك إن كام تتعلم بطاقة أما يتقو يوان نتيني المصري وتكنو إن تعالى إلى سبنتوان المصري معنى دبارة إذن بتشاهدوا قوالي باتار بيسلم فإذا تفل المصري شوفوا كده أي شيء جنبنا مع الله إذا لا أدل الإسلام بالتقليل باقول إذا أي شيء جنبنا الله المصري يومي دمك تلقي على المصري وأكلان شنسا شوفوا كده إذا سائي زما أبني يبو سائي زما أبركوجي وجود صفة دسكة با أبني يبو بتي أخويوكي ونلوك في أبني يبوكي ونلوك في أبركوجي واتي با صفة إذا الله إذا أخويوكي إذا صفة نساسي إذا لوك في نسكة أمتعين مي أبني يبو أخوي مصري إذا لو كنت في جامعة الملك إذا قال الله المكرم ذلك من كاوس من أمر أي كما هو نور من كتب السماء مثل أن الدبارة تكون في جسم الإنسان في جسم الجمل يكون في إنسان في يوم تلقطهم في الليل دبارة يقول في جسم الجمل هذا أبدا تكلم في جسم الإنسان ذلك يكون يسأل الله ويمكرون ويمكر الله والله خير المجرين وتكن سوتك بارا ما يصير في الله غير مجرم شو أبين بس كنا بارا أي أنا ما زالني ما يرجع بس إذا وجي بيكم يا زومي هذا وإذا يمكر بيت الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المجرين عندنا شو ومكر المكر هو مكر ومكر الله والله خير المجرين وذي بيكون أنا مرن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله دفن الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه باب وندسي بالقماني لجرهم الربنج جلسا إلا الضالون سيمتالي بسكها لك وأن آية كانت تكون آية سورة الهجري تكون كسر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يقول ومن يقنط من رحمة ربه باب وندسي بالقماني لجرهم الربنج جلسا إلا الضالون sai mutane da suke halaka kamar yadda babu wanda yake amincewa makarin ubangijin sa sai mutane da suke hasararru daga wadanda suka amince daga azaba ana kiran su hasararru wadanda ku suka tsaye tsammani daga rahama ana kiran su mutunci a ce dukkan guda biyun ne duk girman laifin ka duk girman zakon ka kar ka ce to ainihin duk wani kuma ba za a yi shi ba wannan ya zama alqulutu min rahmatillahi sai mai tsammani daga rahama ubangiji babu yin wannan ku sai duk yawan ibadar ka sai ke aibo mu ma kudu duk da kuma babu ba da shi da yanzu ne ya zama al'amarin makarin nan babu yin wannan kuma inda kuma ka ce kaga ayoyin guda biyu duk suna tsaye da kai ne akan tabarki madidi suratul mutaqin ba tabarki madidi domin idan ka dauki wannan ka dauki ne ya tsoro yayin da ya kanta abin da zai faru ne alqulutu min rahmatillah rahmatul ubangiji nan zai yalwa kai har ka zo kana tsammanin ba za ka kawo gari ba duk da yalwa ta kuwa Allah ko yace wani arhamati dole ne kai rahmata ta yi wa komai sai sai ka fitar da kanka daga cikin komai din kana tsammanin ba za ka kai kawo wurin ka ba ya ga mun nan tuba ubangiji kun fahimta da kyau ha kuma idan ka aminta da azaba ya ga mun nan tuba ubangiji ka dauka bai da kusa a kan ya kama ka da ku dole ka tsaya a kan tafiya tsakanin ji tsoro hukuma da kuma sarai inda ne zama wani ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك لله واليأس من روح الله والأمر من مكر الله عبد الله بن عباس أنت بما قال الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر جنجل الكبائر ومن يليفك أقسم بأن النبي لا برسامنا وأنا أبو تتم من يليفك فقال يا النبي نبرك الشرك لله أبا الله دوني سنيام الله كيف يا وجه إبانا san ya ma Allah kiyaya cikin sunaye ko sufofi san ya ma Allah kiyaya wajen rububiyyah ko wani irin nau'in san ya ma Allah kiyaya wannan yana ɗaya daga cikin wato zunubi mafi girma na biyu wal ya'tu min rabbillahi sai da tsammani daga rahamar ubangiji na uku wal amru min makrillahi wato amintuwa daga makarin ubangiji amintuwa daga dabarar ubangiji wannan duk suna cikin manyan laifuka malamai suka ce waɗannan guda uku da aka ambata cikin wannan hadisi farko dai wannan hadisi malam bai ambaton da yayin da amma cikin marwayansa akwai al-Imam al-Bazzar cikin musnadinsa da Ibn Abi Hatim kuma hadisi ne wanda yake hasan al-Imam al-Iraqi ya hasana shi cikin littafin wato takrir da yawa littafin ya wulo din ne Imam al-Bazzar kuma da shi fasu da Rabani ya sani an tace cikin sahihul jami' karkashin hadisi na 4400 da kuma 79 da haka hadisi da shi malamai suka ce waɗannan uku da aka ambata ba wai ana nufin su kaɗai bane ba su bai ana nufin wani abu da yake kuma amma ka bai suna da yawan su domin akwai abin Abu Hurairah da yake cikin Bukhari wanda ta an kawo guda uku daga doriya kan wani akwai abin da yake da shi shine kirka to amma a can gudun an ambaci kuma akan malamai yake cikin dukiyar maraya a ambaci wato arriba a ambaci daga a ambaci daga har da inda ababe guda ba ko wanda ba su cikin nan gudu kuma nan ba ana nufin su bakwai bane kaɗai ana nufin yana daga cikin kaba'ira waɗannan guda bakwai ne kamar yadda anan ana nufin yana daga cikin kaba'ira waɗannan guda bakwai ne amma in ba haka ba kaba'ira Allah ta afa ce za su kai kusan 100 inda za a nuna ba wadansu malaman sun take ta 70 wadansu kuma sun kai har kusan 700 wadansu ma sun kaula ta to babu sun kowa ce abin da malamai suke bayarwa dan gane cewa wannan laifi ya kai matsayin kaba'ira suka ce dukkan laifin da aka ambaci wuta da wanda ya aiwatar da ko aka la'anci wanda ya aiwatar da ko aka ambaci cikin Allah da hukumar Allah game da wanda ya aiwatar da to duk yana cikin kaba'ira ta ko wanda aikuna da yawa duk laifin da aka ce kan kun aiwatar da cikin wuta kaba'ira ko aka la'anci wanda ya aiwatar da kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya la'anci wanda ya zagi mutum amma ne ko Allah ya la'anci wanda ya yanka sunan wani ba Allah Allah ya la'anci mutumin da ya ci iyakar gona ko ta floti Allah ya la'anci mutumin da ya bayar da mafaka ga mai barna dan fati ka bashi barna mai sayar da barasa ka bashi hayar gida mazanaci ko mazanaci ka bashi hayar gida yan coci suna coci ka bashi hayar gida kaga duk wannan ka bayar da mafaka ga mai barna to wannan duk kaga akwai la'ana an fahimta da ke ko ne fa da ka mutum ko ba ko ne fa da ka mutum cikin ubangiji cewa Allah ya yi fiki da mutum to duk wannan suna cikin jama'a wannan kuma sai kana cewa har ma laifin da annabi yake laifin minna duk laifin da annabi yake laifin minna man fa Allah kaza kaza annabi ya ambaci wani laifi yake wanda yake tashi baya cikin to kuma na cikin jama'a na ga wadannan guda uku an kirga mana wani abu ne na kaba'ira ba ana nufin cewa su ta dinka kaba'ira wa ani bin mas'ud qala akbaru al-kaba'ir al-ishraku billah والأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رضي الله عبد الله بن مسعود يقول سوى ما في جرم كبائر فيما الإشراف بالله ينسى رياء الله نبي والأمر من مكر الله أمن سوى كتبارة بيجي نأف والقنوط من رحمة الله سيد الأمان لك رحمة بيجي واليأس من رضي الله سيد الأمان لك رحمة بيجي ما نادى القنوط دع اليأس مع نفس الطياء ko da ke san su malaman loka sun suka bambance su da juna amma dai suna daukar ma'ana daya wannan asan Abdullah ibn Mas'ud wato shi ya faɗi ba tare da jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya na wanda ke nan kuma na Abdullah ibn Abbas shi kuma ya jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk Abdullah ibn Mas'ud da jingina zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yana cikin abubuwan da ba a iya faɗi cikin hanyar ijtihadi dole sai Annabi ya faɗa kuma kamar da malai yake rawahu Abdul Razzaq الإمام عبد الرزاق الصنعاني يروي توجي أتجل الثالث نساء المصنف كما يدى ابن جرير الطبري يروي توجي لسنة في إنجان تسي أتجل الثالث نساء التفكير تقول هذا لي أثر ليس هيدي زوج عبد الله بن مسعود ما ليس هيدي مسائل أتجل من بعض أقوى مسألة لي الأولى مسألة تفرقه تفسير آية الأعراف من فهم في تفسير الآية ننتج في سورة الأعراف إذا فأمنوا بكر الله ولا يعمل مكر الله الا القوم الخاسرون الثانيه مساله تبي تفسير ايه الكبر من فهم تفسير الايه من تفسير الكبر ومن يكره من رحمه ربه الا الضالون الثالثه مساله تؤكد شده الوعيد في من امن مكر الله وتسنن النرق العذاب لدسكم متوم ده يامنتو ده مكر ابنجي تعالى الرابعه مساله تهدو شده الوعيد في القنوط kana nan nan kan azaba da dukkan mutumin da ya tsere tsammani da rahama ba a so ka tsere tsammani don yawan zunubin ka kamar yadda ba a so ka takankance cewa ka tsira don yawan da'a idan abinda malamai suka ce ka zama tsakanin ke sai dai in ka samu kanka a cikin cuta ta ajali wanda take tsammani kila ba za ta tafi ba, to ana son rinjayar da bangaren tsammani duka da bangaren zuwa, rinjayar da bangaren rahama da shiga aljanna sama da bangaren shiga wuta ko abinci. Wannan lokacin da kake cikin cutar ajali in kana kalin alikin talajar ka kalauka kai ka komo rinjayar da bangaren tsoro wani lokaci ba dan komai ba dan ka tawo daga zunubi. Amma duk da haka kuma akwai sare da nan da kai nan da sare ne ake yin ta. Idan sai ita ibada wato kullum ake gina kasan wadannan abubuwa guda biyu, din tsoro na uguba da kuma sare da wanda rahama. Kuma wadannan abubuwa guda biyu su kuma suna haifuwa ne daga abubuwa guda biyu, girmamawa da kuma tsauna. Girmama Ubangiji shi ne zai sa ka ji tsoronsa, din tsoronsa shi ne zai sa ka guji abin da duk aka ce zai shiga da ke cikin mutum. Kamar yadda san Ubangiji shi ne zai sa ka yi masa da yi masa da'a kuma shi ne zai sa ka tsaya tsammani don yana da shiga cikin aljanna. Shi yasa kullum idan aka tambaye ka menene ibada, shi ne an saka sai malamai su ce ita ibada shi ne ghayatul hubbi ma'a ghayatul ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Ghayatul hubbi ma'a ghayatul ta'zim, wato kololuwar kauna da kuma kololuwar girmamawa. Kauna ta ƙarshe kana yin daga Ubangiji, wannan sai jagoranci ka zuwa da kai masa ibada kuma sa rahama da kuma sa tsammanin rahama. An gane ku? Girmamawa ta ƙarshe wannan zai sa ka tsorace shi, tsorace ka shi zai sa ka bar aikin sako don ka guje wa shiga cikin sa, duk da za ka samawa kai ne masu alaka da junan su biyu. An gane ku? Babi na gaba, babu min al-iman billahi as-sabr ala aqdarillah. Min al-iman billah as-sabru ala aqdarillah, wala yace yana daga cikin imani da Allah as-sabru ala aqdarillah, yin hakuri dangane da kaddarawar Ubangiji, abinda Allah ya kaddara wa bawa na kaddara mai dadi ko mara dadi, mutum yayi hakuri a kan. Wa qawli Allah ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba qala al-qamatu هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن تعالى ومن يؤمن بالله دكا ولدي إيماني لألا تتك إيماني يهدي قلبا سوء ألا ذي في اليد جوش يسا معنى في جوش يسا تذنتو من دوليا لو تصيب دولة أبو لا أزل إفاءك لو تصيب ألا جربيه بكتا koi jarrabe da asara in duke aka masa gobara ko aka masa lokacin da Allah ya jarrabe shi da mutuwar wani abin kauna wurin sa, sai ya kasance ya zanto mai duriya, to wannan zuciya ta zanto ne ya zuciya ce. Ma'ana wannan aya tana nuna mana kamar yana daga cikin abin da ke haifar da hakuri ga mutum shine cikakken imani, domin cikakken imani shine zai jagorance ka zuwa ka gane cewa in ka samu alheri ba dabaran ka mutu daga Allah ne. Haka in jarri ya auka kan kuma ba dolen ke gaban da rikin dabaran ka kaddara wa Ubangiji. Wa man yu'min billah yahdi qalba, dukkan wanda ya yi imani da Allah cikin imani, to Allah zai shirye da zuciyarsa zuwa ga zama da dai. Kana alqaba shine alqaba ibnu tayyib yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, yace wanda ake nufi da wannan aya huwa rajul tusibu al musiba, shine mutum wanda musiba za ta auka kan fa ya'lamu annaha min indillah, nan take sai ya gane da kuma cewa wannan musiba din ba daga wurin Allah ta'ala take. Fa yarda, da haka sai ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa, wa yusallim, ya komi kauya ba tare da damuwa ba. To wannan babban matsayi ne, saboda haka hakuri din nan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna ƙarfin tauhidin bawa, musamman hakuri kan abin da ya shafi wato kadari, abin da Allah ya kaddara wa bawa. Shi hakuri irin uku ne da malamai ke magana. Hakuri na farko, hakuri akan aikin ta. Shari'ar Musulunci ta tilasta ka da kaza, ta wajaba kama kaza, galibi zuciya ba ta so, amma ka matsanta mata har ya kasance da kanka kan aiwatar da wannan abu. An gane ku? Shi ne Ubangiji ta alaƙa ta da Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka, ka haƙuri ƙurtar da kanka. Ma annabi ne da wannan rabbin tare da Allah shi kira a wannan zuwa da Allah shi mana kai aikin da aka rubuta ka ga hakuri kenan wajen aikin da wa amr ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. kaga nan gudun ma hakuri ne wajen ayyukan ta haka masu jihadi da aka ce su hakuri shi ma hakuri ne wajen ayyukan ta mutanen da suka manzo Isra'ilawa da aka wajibta musu jihadi bayan sun fita suka ce rabbana afrij alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi al-kafirin dukkan ta hakuri ne wajen ayyukan ta saboda aikin da'a wani lokaci akwai wahala alwala a lokacin sun yi hunturu wankan jaraba ko na biki ko na yanke wajen al'ada a lokacin sun yi hunturu duk akwai wahala amma kan lalaci sun kirka ta yi shi ne duk da fitar da zakka dan adam yana da tsananin son dukiya ya da ni ke cewa da za a bai wa mutum manyan ramuka guda biyu abin ba abin da ke cikin zinariya da ya gode sai na ba da ramukan nan guda uku ku diddigi guda biyu manya-manya a cikin su zinari da azurfa da sai kan kan ya ce ina ma dai kike uku saboda san dukiya kawai tare da ku cire abin da kike so ku fitar da hakkin Allah cikin zakka ka fitar da hakkin Allah lafiyar da iyalanka da mutum sura da biya musu kudin makaranta ka fitar da hakkin Allah cikin tallafawa iyayenka da biyayyu ka fitar da hakkin Allah cikin na kaza da kaza duk wannan sun san ya bi wa zuciyarka to duk wannan yana cikin hakuri wajen sa akwai kuma hakuri wajen farin sako shine wannan hakuri na biyu hakuri wajen barin sako galibin ayyuka na saba ma ubangiji zuciya na za ka ga abokanka suna yi sai ma ka samu damar yi amma duk da haka sai ka bai mu zuciyar ka hakuri ba dan baka sha'awar abin ba sai dan kana fifita abin da ke wurin Allah na aljanna sama da abin da mutane ke kowa samu kuma nan gidan duniya ba wai dan baka bukatu wasu kana san dukiya yadda kowa ke sai dai ba za ka yi ta hanyar harama ba ka bai mu zuciyar ka hakuri za ka rayu cikin talauci da ka samu dukiya ba kana san mace wanda za ta dauke mai kewa amma ba ta ba aure ta tani ku dole ta zo kusan da zuciyarta ko da ta bayar da kanta gare ka sai kai ta ta hakura ta ji ta abin da ke wurin Allah ne ko idan sama da lokacin kowa ka abin da wannan ne ke kowa a cikin duniya to wannan hakuri wajen barin aikin ka kusa yanzu mutumin da kawai aka ce ya bar dukiya dan shi ba ya da awar dukiya ya bar kama wajen aikin tsana dan to shi ba ya da awa a dukiya ya bar giya dan shi to ba ya da awa a dukiya ya bar kaza wannan barin da yi ba ya go ba da dukiya an gane ko bane da me go ba bane da mun zargi ba amma kana da ta'awar abin sai ka tilo zuciyar ka ta bari to anan gurin ya goye ke kana da ta'awar abin amma kallon da zuciyar ka ina ma ta samu dama a kan abin inda zaka bukaci da ta samu amma sai ta fara yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zana mutum bakwai waɗanda za a yi cikin wa ranar da babu inuwa sai inuwa ubangiji ya ambaci gwarzon namiji daga cikin su rajulun ja'atkum ra'atun zatu mansubin wa jama'a fa qala inni asafa mutuman da ganci cikin kunciya ganci cikin karfi da sha'awar kama ga kuma wata baiwar Allah ba a zuciyar ta ina mafi kyan mata a zaman nan da ta da matsayin yar babban gida ce sai kila yake a wurin da babu kowa da baki ita amma sai ke inni asafa ba ni ina jin tsoron ya bar wannan azuba dan baya sha'awa ba dan masa mummuna ba ce ba to kani san tun mummunar mace dan mulin ta ba dan tsoron Allah ba ai ba mun lada san wannan ko dan so fanta dan shi duk wannan babu lada amma ƴan aukan mata san kowa yake wanda ya rufa kauce mata to wannan kana cikin mujahidi ne Allah kai mujahada ba tsara ba wannan shine hakuri na biyu hakuri na uku shine hakuri akan abin da aka dora masa na hasara hakuri ka daga aiki ba hakuri ka daga makaranta ko kai hasarar dukiya yan fashi gobara mutuwar wani abin kauna cikin ƴaƴanka ko matarka ko maƙwabcinka babban amini da sauransu kai hakuri ka jure ba tare da kayan aiki ba to wannan yana tsaya daga cikin nau'ikan hakuri kenan guda uku yin hakuri kan abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara a nan gurin inda ake gane hakurinka shine rashin kai kuka wajen mutane baka dawo da kake ta faɗa wa mutane rashin nuna damuwa irin nuna damuwa ta mutanen da jahiliya mutanen jahiliya idan hasara ta faru mutum zai rinka tsalle na ta ba ko ya rinka marin can ko ya fi tubinta ka ko ya dani ka saboda ya wata gagarumar hasara to da zarar mutum ya yi wannan to bai hakuri ba wannan rikin hakuri sai ya gadar masa da kudin ubangiji soriya akan abin da ya rasa nan gidan duniya kuma amma inda zai hakuri abin da ga Allah ne wanda shi kinan dukiya ta dafu kila har ido ya fitar da hawaye duk sai ya lallaci kansa bai furta wani abu sai abin da Allah ya umarni allazina za a samu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da Allah yake shi kuma ya furta da kala komai a kai to wannan yana daga cikin mata ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika hum al-muhtadun kamar da nufin Qur'ani ne irin waɗannan su ne abun yabo akwai salawa suna da salati ne musamman daga wurin Ubangiji. Shine abul aliya arraji, yake salatin Allah gabawa shine Allah ya ambaci mutum ya yabe shi a fadin mala'iku. Ta sai mutum da Ubangiji zai ambace ka in ka zama mai hakuri kan Ubangiji. To wannan sahabbai sun buga misali mai yawa game da wannan, saboda sun koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mai na faɗa damuwar fuska da har ido ya fitar da hawaye, wannan ba kawai lokacin da Ibrahim ya rasu hawaye ya fitar da ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake lalle fuska yana damuwa ga ido na fitar da hawaye, amma ba abin da zan faɗa sai abin da yake Allah ya yarda da shi. Da mu dai nabuwa da ke mana cikin damuwa Ibrahim, amma ba abin da zan faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka lokacin da annabi ya duba wani yaro jariri an ɗauko shi da cikin fama masu tsara mai tsananin gaske, ko san ya kai ga mutuwa, ko san ya kai ga mutuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin tausayi hawaye ya rinka fita da ido. Wani ce har ta maka ya amma Allah sallallahu alaihi wasallam, har kai ma hawaye ya rinka fita. Amma dauka za ka yi ba magana cikin da hawaye, yace wannan hawayen da ne rahama ce da Ubangiji ke sawa a cikin buka tambayi. Ba mai ba wanda Allah zai kasance mai jin tambayi. Annabi ya tausaya wa yaron halin da kani kai da cikin rinka da hawaye. An fahimta ko? To duk irin wannan dan an samu na da nasara aka fitar da hawaye, wannan baya zama abin da. Amma dai wajen fur abin da zaka furta da baki, ko abin da zaka aikata daga kai, to tsaya daidai inda shari'a ta aji. To ya zanto hakuri kan kai kan da don ma tara butul ha. Dani bai da lafiya, jariri ya ko karamin yaro bai da lafiya. Ma ji kana cikin damuwa ko wanda zai fita harka da bana. Ya daure ya fita. Yana fita yaro. Da yaro ya mutu sai ya ji tana jiran shi mahaifin ya zo. Lokacin sai ma hakan ya zo ko ya kusan zuwa, ta shirya mata abinci ta yi girki. Yanzu ma wata aka mutu mutuwa da mallakin girki, ta yi girki, ta yi wanka, ta yi ado, ta tsini turare, ta gyara gashi, in ta yi komai tana jiran uban yaron ya dawo. Da ya dawo ta kawo masa abinci, tana yanga tana fari har ya yi sha'awar ta, ya kusance ta a wannan lokaci. Bayan duk wannan ya kammala, sai ta ce da shi, yanzu idan mutane suka ba ta aro na wani abu, ka yi amfani da shi. Suka dawo suka ce abin nan da muka baka aro ka bamu kayan mu, dan Allah zaka baka ko ba zaka baka ruwa zan mata za ka damu dan sun ta ko ba zaka damu ba, yake me ne damuwa dan ba kayan su bane ba, ka nemi lada game da mutuwar kanka wanda ya baka shine Allah ya tarbi kayan nan ma aro ne. Ya ga hakuri kan kadaran Ubangiji. Yanzu inda mutum da jira hadin ne ga su da kare kanku. Yanzu inda mutum zai wannan ko ba su ce wannan ya zaci a ce ta zama jarabiya. Inda mutum ma ya ce ta zama jarabiya. Ko da kike tuni ba ma dai ta zama jarabiya. Bayan ya zuwa ba annabi labari, annabi ya tambaye shi ko a arzuttu min adalan da yake sabu su ji yana jiki ke annabi ya ba shi bidara ko Allah zai tsaya da wannan kuma ga tsaya da wannan da yake madadin wannan wannan dan kuma zai haifi ƴaƴa gaggan ma da Alƙur'ani da kuma shi zai da kuma kamar da wannan kuma da ka hakuri kan kadarin Ubangiji duk abin da ka rasa karka nemi damuwa da yawa Allah ta'ala na iya mutun ya maka labin da yake da shi. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الملك. حديث يا رسول صحيح مسلم ان تقول لك ابو هريره الله تعالى جاء به ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لن لم يزق الله سرى بامر الله ثبت جريت ياتي اثنتان في الناس وما بهم كفر اقول يكفر في بدابيو binnati a cikin mutane kuma bihim kufrun lalle wadannan al'amuran guda biyu kafirci da mutane ke kuma bihim wadannan suka ce bihim dinnan ayo kuma bihim alba'u na bi ma'ana fi wadannan suka ce alba'u bi ma'ana min kuma minhum kufur wadannan ababe da suke gangarowa daga mutane dinnan ababen nan guda biyu kafirci ko kuma huma fihim kufur idan muka ce alba'u ma'ana fi menene wadannan ababe guda biyu afsa'u fil nasabi zargi game da dangantakar mutum abin da ake nufi da zargi anan ko atanu limana at-ta'yib ai batawa mutum game da yarensa game da kabilarsa ko game da gidansa kace wani gidansa ai ba masa asali bane kana fifita gidanku kina kan gidansa wani kabilarsa ai ba yan asali bane wani ai ya murni ai ba su da asali wani ai da rabi ne ba su da asali wani ai babur ne ba su da asali wani kilbal ka ai bata mutum kawai da kabilarsa wani ba dan gari bane ba ko ne kaibata mutum dangane da kabilarsa ko dangane da garinsa ko dangane da gidansu kadai kila kabilar ku daya amma kana ganin gidanku ya fi gidansu asali sai gidanku gidansu rasa ne kuma kana ganin gidansu gidan bayi ko kai sai gidanku gidan masu kudi ne a tajirai gidansu gidan talakawa ne gidanku dan boko ne manyan manyan jami'an gwamnati gidansu kuma kila telele ne ko masu kiwon dangobi ne ko masu wata sana'a ne da kike ganin makasantiya ka aibata masa dangane da gidansa ko sana'arsa dangantakarsa ta gida ko ta kabila dukkan wannan yana cikin abin da Allah yake kafirci yana afalu in nasabi aibata wa mutum dangane da dangantakarsa na biyu wan niyahatu alal mayyit wan niyahatu sayin kuka na kera alal mayyit game da mamaki an gane ku to abin da yake nufi da kuka a nan gurin anniyaha abin da yake nufi da anniyaha a larabci nau'i na kuka da mutanen jahiliya ke yi tun idan an yi wa mutum mutuwa ya zo yana kuka da yake nuna damuwarsa game da mutuwa ɗin a cikin kukan har yana ambatan yana ƙididdiga ayyukan alkhairi na mutum wani mai kaza mai kaza mai kaza ya kawo mun rasa shi wani mai mana kaza mai taimaka mana mai ɗaukar nauyin rayuwar mu yau mun rasa shi a fashi da kuka a mara fuska a yaga riga da duk wannan yana cikin kafirci game da annabi ya bayyana cikin hadisi shi kuka idan ka yi kafirci da hawaye ba tare da wannan ayyukan ba babu ne amma kukan da zaka kaga murya kana rumi kana tsalle kana tuma ko kana kirga ababen alheri da kima mutum ne yayi to tabbas shi ne kuka irin wanda mutanen jahiliya ke kuma su a lokacin jahiliya a lokacin da yake shi irin wannan kukan har akwai masu sana'a wanda yake sana'a su yi kuka idan an yi mutuwa sai a faɗa mu yadda kisan zabiya a hasarar tsawo ina ne ake mutuwa gidan wani wani ne mutuwa ne menene matsayin sa ake ai babban dan farautar yayi kaza babban dan tauri ne yayi kaza da a faɗa irin abubuwan da ake so ta faɗa dan su alfahari suke wa juna da irin wannan sai ta fito tun daga gidanta ta ɗaga murya ta yi ruri ta ɗaga ta yi ruri kowa sai saura bayan ta gama rurin sai ta fara kirga ayyukan da yake tana tafiya har ta gidan mamanta da ayi to wannan kukan shi kanta har biyan su ake kamar ko angelin kukan ba ake a lokacin jahiliya ke to irin wannan haramun ne ko bai kai wannan moli ba haramun ne ko da ba biyan ta ake baka zan kai shi ma haramun ne an gane ko shi ne aniya ta annabi ya ko kuma na ko mun gawo saboda haka waɗannan al'amuran guda biyu annabi ya nuna cewa suna cikin kafirci to shi ne malamai ke cewa abinda ake nufi a nan gurin shi ne kafircin da bai kai kafirci ma'ana kafircin da baya fitar da mutum daga cikin mutum an gane ku waɗannan abubuwa guda biyu duk wanda ya aiwatar da tsaye daga cikin su ya yi abin da ake kira kaba'a ya aikata babban laifi amma shi ya fitar da mutum bai fitar da mutum yana nan a cikin mutum walau ma an ibn mas'ud marfu'an imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud kudu wa shakka al-diyub wada'a bi da'wa al-jahili annabi ce laysa minna baya tikimu man daraba al-qududa wanda ya rinka marin kumatun sa yana marin kansa dan saboda musiba wa shakka al-diyuba ko ya keta wuyan rigarsa ita wa rigarsa da wuyan farka ta gida biyu idan an ba shi labarin hasara ko ta mutuwa wada'a bi da'wa al-jahiliya ko ya yi kira irin kiran mutanen jahiliya shi ne idan daga ayyukan alkhairi na mamaki din wani mai kaza yau kuma ya mutu annabi ce duk wanda ya wannan baya cikin a wani hadisin kuma la'anta yi kaga ne yake laysa minna a wani hadisin kuma la'anta yi a can kuma a baya ga shi kuma yake kuma bin kufa duk dan mu ne da irin wannan ne a wani hadisin sai la'ana Allahu al-khamisata wajhaha wa jaqata jaybaha wa da'iyata bil wail wa sujud Allah ya la'anci al-khamisata wajhaha wanda yake yafucin fuskarta dan an mata hasara wa jaqata jaybaha ko wanda yake tsaye wurin rigarta wada'iyata bil wail wa sujud ko wanda suke cewa ya musibata ya hasarata duk waɗannan Allah ya la'ance su ba wani mace da tsanin mace da namiji duk da cewa siffar mai aiwatarwa cikin wannan hadisi ta zo da siffar mace dan galibin waɗanda suke wannan a da mata amma ba ya zance waɗanda namiji ya ba da namiji kuma in yi za su tare a cikin laifi abinda duk ya hau kanta na hukunci ya kafi Allah ya sani وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هذا وقت الحديث ابو داوود duk me suke nuna mana idan kai da cikin wannan abu ya faru mutum ne ne kenan ya hafi inda babu yana magana kan
mutum ya hakuri kan kadarin Ubangiji, abinda Allah ya kaddara maka da mutuwa ko hasara ka ce mutum ya hakuri. Dai idan kai hakuri, ni dai da cikin ayyukan da muka ambata na mutanen jahiliya ga sakamakon da Annabi ya ambata. Ko dai ka ce ayyuka ta kafirci, wato karamin kafirci kenan, ko ka ce ayyuka ta kaba'ira, da cikin kaba'ir, ko ka ce Annabi ya ce baki ba kai, ko ka ce Allah ya la'anci. Kuma ai duk abin ne sai. Akan me yake mata mutum ya yi don gujewa la'anta din nan, don gujewa fada cikin kafirci nan, don gujewa fada cikin kaba'ira din nan. Ko dan gujewa fadawa cikin wadannan da yake faruwa da su, menene abin da zaka yi dan gujewa wannan shine hakuri.
Wa ana tun anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal idza arada Allahu bi 'abdihi al-khayra 'ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya 'ajjala lahu bil-'uqubati fi ad-dunya wa idza arada bi 'abdihi sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allahu bi 'abdihi al-khayra idan Allah ya so bawan sa al-khairi ajjala lahu bil uqubati fi dunya sai jiddawa bawan uquba a cikin duniya wa idza arada bi 'abdihi sharra idan Allah ya so bawa da sharri amsaka 'anhu bi dhanbi sai ya kama shi da zunubin sa hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah har ya cika masa sakamakon sa a gobe kiyama. Ma'ana idan Allah ya so kai bawa da alkhairi kai aikin sabo kai wata barna sai Allah ya hada ka da wannan duniya, a dora ma cuta, a dora ma ciwon suga, a dora ma kaza, a dora ma hasara, a dora ma gobara, rushewar gida, konewar mota, ƴan fashi, duk waɗannan musibo da Allah yake dora maka don saboda ya kankare zunubin da kai na tsakaninka da shi. Kun fahimta da kyau? Da wannan Allah na san bawa shi sai ya hada ka da wannan musibo na duniya don ya kankare zunubin. Idan ko Allah ya so bawa da sani sai kana sabo da kuma yana ƙara ma lafiya. Kana sako yana ƙara maka riba a harkar sadaki. Kai duk barnar da kake so sai Allah ya ƙara maka riba. To Ubangiji da Allah ya so ka da sani kenan. Ma'ana kana nan a haka lami lafiya a harkar mutu idan ajalin ka ya zo to gobe kiyama sai a cika maka sakamakon ka cikin ban na zubi yana jiran ka. Dan Allah wanne ya fi gabawa tsakanin a kama shi da mutum sarar da zazzabi da ciwon suga a nan da aje a jefa shi wuta a gobe kiyama wanne ya fi sauki? Gara wahalun da kenan gudu. Ashe dan Allah tsarawa bawa wata wahala a nan gudu. In alama ce ta cewa Allah ya tsare mutum ko zai iya zantowa alama ce ta ma Allah na san mutum. Alama ce ta Allah na san mutum. In ba wannan mai laifi ne wani lokacin alama ce ta Allah na san mutum sai tura masa wannan mutum sai dora masa talauci da wahala rai. Dan idan ya jure to ba wannan sakamakon na alkhairi ba zai tabbata ba daga tura masa mutum sai sai ya jure. Domin idan kai tsaye daga cikin ayyukan da mutane da yayi suke ga kuma sakamakon sa a baya sai dan ka fata da gidan shi a nan duniya ta ta ana jira kuma ga sakamakon sun da jiran ba su inda su goma ka ga ya goma da goma ke sai sa ke nan sai mu haƙuri kuntar da kawunan mu kan dukkan abin da yake samu mu na kaddaran Ubangiji. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi ya kuma ce hadisi ne hasan haka da Imam Al-Hakim An-Naisaburi haka da Imam At-Tabarani sun rawaito wannan hadisi. Sai Ibn Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin lissafin sunan al-Hadith sahiha karkashin hadisi na 1120 da haka hadisi ne sahihi. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إظم الجزاء ما إظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السند الترمذي. من قال صلى الله عليه وسلم يسي إن إظم الجزاء ما إظم البلاء للي أمتي تكلادا وللي تكثير لادا وتكثير ساكمكو ما idan albala yana zuwa ne tare da cikin tare da girman manjar rabawa gurgudan larura da Allah ya zura maka sun ya dora maka a duniya ta jure gurgudan yadda zaka samu cikakken lada ya hada ka da babbar musiba ta jure to kana da babban lada ya hada ka da tsakatsakiya ta jure kana da lada tsakatsakiya ya hada ka da yar kadan kana da lada kanka gurgudan girman abinda Allah ya jarrabe ka da shi gurgudan ne sakamakon da zaka samu a gobe kiyama. Yasa a wani hadisin da manzon Annabi ke cewa waɗanda suka aka fi kowa da zaba su ne annabawa. To aka fi kowa dora wa Allah kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zazzabi sai a dora masa zazzabin mutum biyu a madadin na mutum sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi bin Mas'ud ne ko wani sahabi yace to yanzu wannan yana nufin za a ba ka ladan mutum da yake nan a madadin mu ladan da yake ba mu da mutum ɗaya. Annabi ke kwane da yake ladan mutum biyu za a ba. Kuka ji a dora masa walhalu irin waɗanda gurgudan abin da to daga nan gurin sai dukkan wanda zai ce ba zai bi tafarkin gaskiya to shi ma sai Allah ya dora masa wata larura babu yanda za a yi to ga yaka ta haka ko yaya sai akwai abin da ke damun shi to gurgurdan yadda ya jure gurgurdan yadda ya samu sakamako ba shi
ko Allah ya haka ki da wata larura, ko Allah ya haka ki da karancin zuciya, ko Allah ya haka ki da talauci, ko wata cuta a jika, ko Allah ya haka ki da waɗansu kawai sun tsane ki, sai kin zage ki suna farautar, suna farautar rayuwarsa, ko suna farautar mutuncinsa. A yi masa ba'a, ya wuce a zazzage ki, ba har kawai bai taka bai zubar ba, wai dan mai cikin tafarki ne daidai. Yayin da duka ga mutane sun yi banza da kai, ba zan ku da kai, to kai ma banza ne ke. Amma in kika zo da gani ka ga wani matsayi ke. Dabi al mutane ke. Matakar kana san irin iskan da ko gida baya kake, ba wanda zai kula da kai. Amma ala an ka a gidi lafta akan ka, a zazzage ka, a ce duk ka ya halatta, ke nan ka zo wani matsayi ke. Abin da kake a lokacin kawai sai ka zo. Kuma da al mutane ke, yanzu ne ke barna ba zan sa zage ki ba, amma me yake da rafa? Kini za mu guna. Mutum inda zai dukkan wani aiki na barna, samari su kama dandalin jira na kwallon kafa tun daga ta tarihi ba, yin su nota, yin ne ne hidda su jan gobe za su damu da su. Da yamma su tashi su gidan su nema, ba za su dawo su na yi sunan, ba za su dawo su cikin dare, duk da su jan gobe za su damu da su ba. Amma da zarar an samu yaro an ga ya wuce gaba sun gaba ya yi sallah, da shi ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, ya tsaye da gemu, da tsaye da su yi su fara rage. Lokacin da kake barna ba ruwan kowa da kai. Amma da ka ya kama aiki kake za ka aikata za a fi sai za don da nan kowa kuma ya biya maka baya. To gani ki ɗabi'ar mutane ke. Allah ya tsare. Inna izamal jaza ma'a izamin bala. Lallai girman sakamako da kake ji da gani yana faruwa ne sakamakon girman jarrabawa da Allah zai mu ba. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kuma lallai Allah ta'ala idan ya so waɗansu mutane sai ya jarrabe su. Kamar radiya falahu ridha. Duk wanda ya yarda da wannan jarrabawa ta Ubangiji, to yardan Ubangiji ya dace da ita ko ya dace da yardan Ubangiji. Wa man sakhita, duka wanda ya fusata ya tunzura wala hutsaka, to ya dace da fitu Ubangiji. Allah ya tsare. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, kuma ita hadisi ne hasan, tabbas kuma hadisi ne hasan kamar yadda bincike ya nuna. Bihi masail, a cikin wannan babu akwai matsaloli. Al'ula ta farko, tafsiru ayati taghabun. Mun fahimci tafsirin ayat nan cikin suratul taghabun, wa man yu'min billah يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الثالث مسألة تبيه أن هذا من الإيمان. للي ينادق تكين أنامر إيماني أسريد روسي رباوة قبايا غازونا دان ألا يجر ربيس لتو أهلك الدنيا. الثالثة مسألة أخرى الثالث المسألة من فهي تكيوا جرجين بطن دنجن دا دنجن تكر سا جدن سو كو قبيل سا ينسكين أيك متنجة ليه. الرابعة مسألة أخرى شدة الوعيد في من ضرب القدود وشك الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. Tsananin narkon azaba da annabi ya ambata dangane da mutumin da ya maru kuma tunsa, ko ya yaga rigarsa, ko ya yi da'awa irin ta mutanen da kabila. Al-khamisa mas'ala ta biyar, alamatu iradatillahi bi afdhalil khaira, alamar Allah ya nufaci bawa da alkhairi. Mun fahimci wannan cikin wannan babu. Idan Allah ya nufaci bawa da alkhairi sai ba shi jarrabawa. As-sadisa mas'ala ta shida, alamatu iradatillahi bi afdhalil sharra, alamar Allah ya nufaci bawa da sharri. Wato shine mutum da sako sai Allah ya kyale shi, ko zazzabi ba yayi, ko ba sara ba yayi. Yaje kasuwa yayi damfara, yaje aikin gwamnati yayi sace sace, da dare ya tafi night club, ya tafi gidan karo, ya zo da safe ya sallar kasuwa, ba dan ba zai farka daga barci ba sai karfe 9, ya tashi ya sallar a gurguje, la yazkurullaha fiha illa qalila, tare da haka Allah ko ciwon kai baya dora masa ko zazzabi. Wannan alama ce ta Allah ya so bawa da sabiki. Allah ya tsare mu. As-sabi'a mas'alatan hukka bakwai, alamatu hubbillahi lil abdi, alamar kauna, sai da cikin alamomin da ke nuna Allah na kaunar bawa shine sai ya dora mutum jarrabawa. As-samina mas'ala ta takwas, tahrimus sakh, wato haramci yin fushi dangane da abin da Allah ya dora maka na larura. Duk abin da ka samu kanka ciki ka kaddara, ka dauka cewa haka Allah ya tsara maka, haka ya kaddara maka, kada ka damu. At-tasi'atu mas'ala ta tara, tawabur ridha bil bala, irin sakamako da yake tabbata na yarda da bala'i idan Allah ya dora wa mutum. أبن الله فتانا جدي الله سبحانه لك وأن مكي كشكو لكوت انتبه هل تي الله سيحفي منا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. Hukunci ga mutumin da yana raha da matarsa wani lokaci sai ke da ita ƴar ƙauye, ko ya ce da ita banafiya da wasa. Na farko dai ka sani raha da mace matarka wannan ya halatta, raha da ɗan uwanka musulmi ya halatta. Sai dai duk abin da za ka yi amfani da shi na magana wajen raha, ka kiyaye na fuzza waɗanda shari'a, wato ka ƙayyadu da na fuzza da shari'a ta aminci. Don ka cewa mutum ɗan ƙauye, wannan baya cikin aibata wani mutum sananne guda ɗaya. ko aibata wata kabila sananniya guda ɗaya. An gane ku? Dan ire ne mutane yanzu yan kawai za su lissafi a duniya? Kuma za su lissafi ma. Da haka wannan babu ne ce. Amma idan kace mata balibiya, kaga ya danganci suka ne game da me? Ga wannan kabila sanufawa, kaga sananniyar kabila ce. Ma'ana kana ganin kamar wani nau'i ne na aibatawa ka yi mata duk da ka faɗa maka da wasa. Kai a wurinka inda ba da wasa bane yawa ya zama mai kenan aibatawa. Wannan ko bai dace ba. Saboda haka sai mutum ya kiyaye ilimin wannan lafazin. Ya halatta mace ta aure mutumin da suna da cikakkiyar masaniya cewa an ce baya yin sallah. Bai halatta ba. Inda kana tare da shi ne ma baya yin sallah da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar ya tsalaba da shi. Kuma su ce jilba su ce Muhammad Sani bin Utaimi, musamman da Sani bin Utaimi su ma ɗansu fatawar yin sallah. Wannan sun tafi ne kan mazhabin cewa mutumin da baya sallah tare da salati ya kafarta. Suna da dalilan su ta dogara su gantuwa ya kafarta. Saboda haka haɗari ne gaskiya ake ga mutum baya sallah. Mutum baya sallah kuma yake zauna da shi yana da haɗarin gaske. Yana da kyau ki tabbata masa cewa in har yana son ku yi aure to ya tabbatar cewa yana yin sallah. Amma matukar shi baya sallah ba yake zauna da zaman ki da shi ba zai miki amfani ba. Dan sallah yake masa girman ibada da mummuni zai yi. Ya zo ya watsar da shi da ya rage masa abincin shi kuma. Saboda haka sai kiyaye. Wannan kuma yana cewa game da jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki cewa mummuni. Sarki kuma ta ce rikima ana bashi wannan jarrabawa. Jarrabawar da Allah ya nuna mana ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ce jarrabawa da Allah yake bai wa mummuni. Shi kafiri a nan gidan duniya ko da Allah ya haɗa shi da talauci da hasarar dukiya matuƙar bai musulunta ba to ya gaba da hasara a duniya da kuma lahira. An fahimta ko kar ka dauka cewa anan wuri idan kafiri ya mutu a hadarin mota ko gobara ko ambaliyar ruwa shi ma shi kenan ya sha a gobe kiyama sai kawai a kai shi aljanna wato kamar wannan azabar duniya ita ce a madadin ne azabar lahira. To idan haka ne sai ya ce ina kafiran da aka yi wa azaba mutanen annabi Nuh annabi Nuh da mutanen annabi Lut da samu dawa da adawa duk ba a yi kafar da zuwa na gidan duniya gobe kiyama tana da azabar kuma kaga ko ta azaba yasa laki to Allah da kafaru wa saddu an sabilillahi bidnahum azaban fawqal azabi bi makani yusudun wadanda suka kafir su suka bauta wata farka ubangiji za mu musu karin azaba akan azabar abin nabi za mu kara musu azaba a lahira dadi akan azabar da aka musu a duniya. A wata magana cikin maganganun malamai wadanda suka ce a'a su ne shugabanni sai mu kara musu azaba dadi akan azabar da za a yi wa mabiya. Ko ka fassara sai ka fassara sai wani in ka da fassara farko ka ga dai duk azabar ta kama da ka ana hada mutun azaba wani lokacin azaba uku wani lokacin biyu azaba uku a duniya da ransa yana kafin a zuwa kan ta wajen yaki wannan ba azaba bace ba sai abu jahil da suwaye da suwaye da annabi ya kace a cikin yaki kaga dai kowa ta fassara kace su suna kafin to ai jarraba ce a zuwa kace da ba haka bane ba amma Allah ya ba su da wata kuma madan mutanen Fir'auna aka zo aka zulmi da su da ruwa kaga azabar bayan sun mutu yanzu kuma suna nan ana yi musu azaba ta kabari kamar yadda nassin Qur'ani ya nuna annaru yaraduna alaiha ghuduwan wa atiya kaga azaba ta bike ne sai ne da an tashi gobe kiyama kuma azabar lahira wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna tad al-azab da azaba rubu da nan guda uku kuma kafiri dai ya shiga uku kan inda wani kalmar musulunta ba wannan kuma yake cewa matsayin mutumin da yakan jiwo ya samu nutsuwa haka a cikin zuciya ta wani lokaci idan ya tuna da cewa ya yi wani aiki na alkhairi sai ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa. Wannan haka ake so bawa ya zanto ai wani bangare na sa rai da sai dai kai ya rinja yin da zai sa kuma haka da zai tsoron ku sai tana inda laifin yake shine ka rinka jin baka jin tsoron azaba kana ganin yawan aikin ayin da kai ma kike ne yanzu ya aika kawai idan ba ko yanzu ka mutu kai ba komai to wannan shine laifin. Amma ka jikin nutsuwa irin nutsuwar da ya sa ka sa rai dan yana gramu da ubangiji wannan ana bukatar kowane mummuni ne. Wannan yake cewa yana neman ƙarin bayani dangane da yawa mamaci azaba game da kukan da ake yi masa. Wannan hadisi ya tabbata cikin Bukhari cewa mamaci a cikin kabari ana yi masa azaba sakamakon kukan da danginsa suke masa ko ya'yansa. yasa ba ka haramta wannan kukan. Ina nufin shi irin wannan kukan da muka yi bayani sunan mutanen jahiliya. Duk wanda aka zo ana masa irin wannan kukan, to za a yi masa azaba. Gwargwadon yadda aka zubi ana kukan, gwargwadon yadda za a yi masa azaba cikin kabari. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari ya kama. To wannan hadisi idan muka manta wani lokaci mun taɓa magana a kan. Cewa zahirinsa za mu ga kamar ya ci karo da faɗin Allah ta'ala, wala tazuru wazratun wazra ukhra. Wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ɗin. Yanzu shi wanda yake cikin gabar ya kai masa azaba bayan baki ya kukan ba, da wanda ya kukan wajen shi kuma aka masa azaba. Kenan kamar wata rai ta ɗauki laifin wata rai. To shi ne malamin yake cewa a abin da suke abin da wancan hadisi ke nufi na cewa za a yi masa azaba a ɗaya ne daga cikin halaye guda biyu. Halin farko Annabi ya faɗi hadisin dangane da abin da yake mafi rinjayen faruwa a farko-farkon musulunci, saboda mutane sun shigo musulunci ba su manta da wajen suka adu na jahiliya ba sai a hankali a hankali. To a jahiliya mutum har wasu ke yi cewa idan ya mutu ya masa kuka. Sai tare in gidansa in ya mutu ke yi. Da Allah dai idan na mutu a yi kuka mai yawa ta so da su don a san cewa na ta bambam da sauran mutane. Yake suka ce duk wanda ya zo mutu a yi wasu ke da a yi masa kuka, idan ya mutu aka yi kadara a yi masa azaba cikin gaba. To kaga nan gurin ne fa sai kuma da mutum. Kaga ayar da ta zuwa da mutum da kuma ta tsawo nan. Dan saboda shi ma an kama shi ne da laifin. Saboda mai li'annahu awsa bi zalika. A tarfa tudun abu ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya ke cewa idan mittu fani'ini bima ana ahlu wa tukti alayya al-jayba yabna sama abadi wa la taj'alini kalladhi laysa hammuhu ka hammi wa la yughni ghina'i wa mahsibi. Ita cewa idan na mutu ki zo ki yi min kuka irin wanda ya dace da ni, wa tukti alayya al-jayba, yayya da rigarki a kan gawata, ki fitacce da kayan yabna sama abadi, ya ke gidan ma abadi. Wala ta ja'ale ne kan da zai laisa hammuhu ka hannu, kar ki sani kamar sauran gama garin mutane, ni na shafin banda sauran. Kar ki sani irin mutanen da layi gwani da na'i, ba ya yin irin ayyukan da muke yi, ba ya da matsayi irin wani mutum. Kar ki sani haka, yi kuka mai yawa ba ɗan kaɗan ba. To kaga a nan gurin wannan al'ada ta kinga kaliya. Isa a farko farkon musulunci sai an yi ta karkaɗe ta, sai Annabi ke nuna cewa duk wanda yake yin wasiya kamar wancan hadisin cewa ana azaba kamar wasi. Idan an yi masa kuka ana nufin irin mamacin da ya yi wasiki cewa a masa kuka. Kun fahimta da kyau? Na biyu, ko mu ce mamacin da ake wa mutu ake masa azaba a sakamakon kuka da ahalinsa suke masa, mutumin da ya san al'adar garinsu dama ana wannan kukan, ko bai taɓa nasiha ga dangin gidansa ba ko ƴan uwansa cewa in ya mutu fa kar a yi, ya yi shi ne ya san ko al'adar gari in ya mutu sai a yi. To irin wannan idan ya mutu aka kuka sai to za a yi masa azaba. To a nan za a yi masa azaba ba wai dai shi kuka ba sakamakon sai sai, saboda me? Sakaci wajen nasiha. Saboda haka idan mutum yana gari al'adu an tafuɗa su da addini masu yawan gaske, ka zo masallaci ka ji karatu ka ji baya wadatarwa, iyalinka sai ya zafe. Ko dai ya kasance masallaci akwai wurin da mata za su iya zuwa su raka ɗaya masu da maza ba, to suka rika zuwa da iyalinsu. Ko ya kasance idan an yi karatun ka je gida ka biya musu kai ma, ko ya kasance ka ɗauki kasu ka je ka kai musu. Kuma duk da haka duk abin da ka ji an faɗa mara kyau, idan ka zo na al'adun garin ku ka san ana yi kuma shi ma dangin gidanku suna yi, to matanku da ƴan uwanku da iyalinku na kusa zai ka tara. To abu kaza da abu kaza yau na zai karatu na zan ce babu kyau, don haka ko da bayan mutuwa ta bayyana ta ba a yi maka ba. Yanzu misali mun karanta littafin Ahkamul Janayiz a nan gudu, tun daga mutuwar mutum jiyarsa mutuwarsa littafani wanka sallah ginin kabari binne shi duk mun yadda suna tafi gurgudan hali, sai abinda ilimin bai kai gare shi ba, amma gurgudan abinda ilimin bai kai gare shi mutum yadda sai da suna tafi. Kaga nan gudu daga lokacin da kai yi kake samu mata nan, wane ne kake jin idan an ce ka mutu shi ne mutum na ɗaya ko na biyu da zai zo kan gawarka ya nemo mai wanka ya nemo littafani sai ka tara irin wannan mutanen su hudu ko biyar, to ko da bayan na mutu gani za a yi mulki kafin an yi wa Annabi likafin sifatu guda uku shi sunna kace manya manyan zannuwa guda uku kar ku yadda ku samu biyar ko shida ko bakwai dan bai tabbata ba sunna ba ga bane ba. Annabi ya nuna idan an tashi ginin kabari ai ne lahadi ba sabu ba, to lalle ai mun lahadi sai sai in kasar wurin ta lalace da yawa to babu da yake da sabu kun ji ne kyau ɗaya mun ji. Annabi ya ce ga yadda ake wa kun ji ne kyau mun ji, idan an zo ginin kabari na bayan an sa ni cikin arziki har a tara mun kasa da yawa kamar dani ta, tunda duk kamar da yake kamar dani ta aiki da cikin gida mun gane eh mun gane, sai ku duk ku gidi kan kabari na dan ya saba sunnar Annabi abin da aka ce a nemo hoji a ajiye kusa da kai yadda mutum zai gane kabarin wani ne ya sake ni. Sun gane ki, a duk wannan karɓar akan suna ki. Na ba ku fitar shawarar yin gina, Abdullahi ɗan masarki idan na mutu ga abin da za ku yi, mun ga irin kabarin da za ku yi, mun ga yadda za ku sa. Duk ka zama karanta ka ji wannan baka baɗe ba, ka san ko al'ada ta fi ƙarfi a garin mu, yanzu ko ahli suna ka ji da suna kai dangin su makabarta sai ka ci gyaran. Ahli suna ko wanda suka tsaya tsayin da ka so, har ma masu zafi masu kafurtawa da yawa, wanda ko ina ka wulasa. Idan ka je sai ka ga bidiyoyi da yawa cikin harkar gawa, wallahi billahi za ka ji ga malamin sunna an kai gawa an ajiye ran ka to gar da karja kun da lalle sallu sallu alal nabi wai wai kiran to kaza kiran to kaza ni da ajiye kuma za a ce ko wai addu'a ce addu'a ana son ta kiyane da yin awa daya in ma zai rubin awa in wancan zai minti 10 in wancan kai minti da zaka gaci ba ce ganin da ne mutane ga da Allah sai da sunna ce insha Allah ta yaya lagina wannan ko an fita ko wa alaikum assalam. Ba wai dan duka su da kika da wuce kinan dan gidanka. To dan saboda ka ga kenan dukkan wanda ya san al'adar da rusu ana wannan kukan ko bai san ki iyalan sa ba. Har yi mutu suka yi kira da laifi. Ko wanda kin yayi kina matsewa idan ya mutu ayi aka yi kan dena da laifi. Ina fata ku yi. Amma duk mutumin da bai na fihan ci bai ci ayi ba ko ma ya nace ci cewa ko ya mutu kar ayi. To da ya mutu kuma sai aka yi shi ba ya yi laifi. Hadisin ban san ba zai na hukunta ba. A nan sai wata aya ta zo wala ta zo wala ta zo. Hadi kenan ba tun kana tsakanin aya da kuma hadisin ko wani abu na tsara. Amma irin gido inda mutane suke zuwa lokacin mutuwa kullum kuma ana ƙara cigaba abin yana ƙara yaduwa. Ni da aka zo zaman makoki ma sai zanto kamar zama ne na haɗa kasuwanci da kwanaki. Musamman a ce wanda ya mutu babba ne ko ɗan kasuwa ne babba ko wani babban jami'in gwamnati. Ana zuwa wajen ɗan kasuwanci. Kuma shi gina abokai sai a mai da wajen kamar fati yadda an suke fati don ɗan uwansa ya mutu. Kawai abin kayan maye ne ba a sa. Amma dai wannan zai zo su baro da gidansa wannan ya soyo kaji wannan ya kawo abin nan ana ci ana jera ana ra'a. Sai nuna tana ƙara duk a wajen zaman makoki. Ka zama ba damu da fitowar wannan bakin. Duk wanda mai gidoyi ne da ya kamata a kauce mu. Ko mutum ya nuna gidan gidan su tare da rai. Ya tara manyan ƴaƴan sa yake to wallahi ko da bayan na mutu ban yadda ba aika da kun ji na faɗa muku eh. Ko ji tsakani da Allah ya Allah ka rubuta da aikale. Idan ya mutu kai shi ba ne kan komai. Amma mutukar ka san ana wannan barnan baka hana baka yi kana da ranka. Har ka mutu a kai maka da wannan ladan da ruwa aka na tana da wannan sakamako na wato lafiya. Allah ya kare. Yin suna ba da wasa haka ake tafiya ba dole sai an tashi haikan kwarai da gaske. Wa alaikum salam. Ana yi ta'ziya daga lokacin da aka mutuwa mutuwa din ana yi ba wai cewa aka ce an je an binne ba ba dai ya mutu ba me ma'anar ta'ziya kalmar ta'ziya tana nufin ba da hakuri to ma riga ya mutu ba. Ka ga magana ba da hakuri ta mutu a ce ba za a yi mutu bai mutu ba ka fi da kyau wannan kai da wannan dangar ba ta fahimta abin da na faɗa ba cikin kanta sai ya dole mata wai na ce ba a tsagawa Allah suna daga cikin sufa to ina ne cikin Allah ni ma ai ban tsaga masa suna daga cikin sufa wajen almakaru mun ce sufa ne cikin sufa Allah na ce suna ne cikin sufa ne kai ban faɗi wannan ba. Abin da muka ce Ubangiji Ta'ala ya siffanta kansa da almakaru wannan kuma haka ne sai kuma muka ƙara da bayani cewa dukkan sufa wanda take ta kunshi kamala ana siffanta Allah da ita koyo amma siffan da wani lokaci da zama yabo wani lokaci da zama zargi yadda ake siffanta Allah da ita ka ga maganar suna ma kuka tabbata zuwa cikin mai ne idan kai ne baka duka na tunsu zuwa cikin wannan ke tawon ne ake wale shi to amma sai aka ba shi hakuri aka hada shi da girman Allah cewa ya hakuri amma bayan wannan su kwanaki ko bayan wani lokaci sai ka so da magana idan ya cewa wani fashi ke ni a to bai hakuri bai ke wannan bai da ladan hakuri yanzu bai da ladan hakuri bai hakuri bai ke a lokacin da aka kai hakuri har aka hada shi da girman Allah sai magana ka da ta kai idan ba san girman Allah ba amma a ce dan girman Allah sai ya kamata mutum ya hakuri. Wato mun yi wani malami da ya karanta da mu a Madina babban malami ne ya sa mallakar mota sai zo ya rasa har daga baya ma dai ya daina mallakar mota saboda shi da ka'idar sa yayin da kake masa dan Allah ka bani sana to an gane ya sa mota sai wani da Allah malaka ta bani mota wallahi sai ba ka kullu sauki wallahi wannan ya karantar da mu ni da mutum ya karantar da mu a ajiya ya karantar da mu a masallaci dan Allah ka bani mota muke kai Duka don nan a sauje ma mai mutane ne suna cewa Najeriya yake. Ai ma Najeriya ne gurin gida bace. Eh? Ban ji ba. A dan zamu ce ba za mu ba Najeriya. Bayan Allah ajin Allah ya tana da yawa. Matakan matsayin ne imani da ubangiji da Allah ke ba da shi ga wani. Baya hana a sami wannan matsayin kila na cikin masallacin. Ai ba gajen wajen ubangiji. A shahid dai abin da ya kamata ka bawa mummuni yayin da aka ce dan Allah ka bar kaza. Ko dan Allah ka yi kaza kuma abin yana cikin ikon yinka to sai kai. Yana cikin ikon yinka to sai kai. Abin da ba ka iya yi to dan haka kan Allah ma ya san cewa ba za ka iya yi. Abin da ba ka iya yi ba ya cikin ikon. Mutum ne zai aure ce dan Allah wani na san ka biya mun an samu su daki 1,500 sun ko ba ka da ko 2,000. Ka zanna magana yi maka ba giya ma ya fito ga ya gadi. Ba ka da ikon yinka. Za ka da abin da ba ka da ikon yin sa wannan ba da abin nan ba. Na. Eh? Yin da shukur kenan. Hadisin da yin da shukur ka zaka ce ne yana cikin gudugun mana. Gudu ba za mu. Eh, sabon ne kan tsaron yin shukur dole sai da alwala. Ko wala yi da alwala ba wannan sabani ne mana ni da ke ina kan da wanda suke cewa zaka iya ko ba alwala duk da kai ba sallama dan ko ba karana zaka iya ni ko ina gure haka wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.